إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى ساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مركز الدعوة wanda muka fi kira da masallacin Mamman Suraji a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Lahadi, wacce ta yi daidai da ranar 5 ga watan Al-Muharram hijira 1445, wanda ya daidai da ranar 23 ga watan 7 2023 miladiya, don ci gaba da karatun wannan sabon littafi da muka fara karatu a satin da ya gabata mai suna Al-Istiqama. Wannan sunana al-istiqama an takaita ne, amma Ibn Taymiyyah a muqaddima ya kira shi da qa'idatun fi wujubi al-istiqamati wal i'tidal mutaba'ati al-kitabi was sunnah, ya kira shi da suna qa'ida, kamar yadda littafin da ya gabata sunansa qa'idatun jalila fi tawassuli wal wasila. To wannan ma ya kira shi qa'idatun fi wujubi al-istiqamati wal i'tidal mutaba'ati al-kitabi was sunnah, qa'ida a cikin wajibcin istiqama da i'tidali da kuma biyayya ga alqur'ani da sunna. To amma saboda takaitawa sai ake kiransa an istiqama. To wannan shine zai zama majalisi na biyu a cikin wannan littafi na Sheikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi alayhi rahmatullah. A darasin da ya gabata mun karanta muqaddimar wanda ya yi tahqiqin littafin Hamid bin Ahmad Tahir, mun karanta muqaddima da yayi a cikin ya mana bayani dangance da abinda ake nufi da istiqama. Yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi tarjamatu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, tarjamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda shi wanda ya yi littafin tahqiqi ya rubuta. To wannan ya wadatar da mu ba sai mun yi tarjaman sa ba. Mun saba in mun gurkara tun littafin kowane malami mukan dan yi takaitaccen tarihin sa. Kuma koda mun taba karanta littafin sa a baya an yi takaitaccen tarihin nashi, to bai hana idan mun zo zamu karanta wani littafi nashi na biyu ko na uku mu dauko wani bangare na rayuwar sa mu yi magana akan ta, musamman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda tarihinsa sai dai a taba a bari, rubuce-rubuce aka yi, mujalladai aka yi na abin da ya shafi tarihinsa. Idan ma aka ce kawai za a zauna a ita karanta tarihinsa, to sai a ɗauki shekaru ana yi, wannan mujalladai ne aka wallafa akan tarihinsa. Mutane da yawa idan sun zo za su yi doktora suka yi bayani akan tarihinsa ga dangance da abin da shafi ilimin hadisi. Mutum zai doktora akan hadisi, wanda zai doktora akan tafsiri sai ya dauki rayuwar Ibn Taymiyyah dangance da abin da shafi ilimin tafsiri. To haka zaka yi ta samu wannan littafin, kace zaka tattaro su duka kai bayani akan tarihin sa. To shekaru mai duk masu yawa za a dauka ana karatun tarihin Ibn Taymiyyah, zaka dan tsakurowa kadai ake yi na abin da ya shafi muhimman gabobi ai bayani akan su. Kamar da shi wannan malamin shi ma ya dan tsakuro yace tarjamatu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, tarjamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama. Sai ya fara da al-mawlid wan nasab, ya fara da haihuwar sa da kuma nasabar sa dangantakar sa. Yace wulida Sheikhu wulida Sheikhu wan abin nan wulida Sheikhu rahimahullah ta'ala bi Harran, wato an haife shi a yankin Harran, shi yasa ake kiransa al-Harrani, wani yanki ne a can yankin su Iran su Iraq. To a can aka haife shi, ana kuma ce masa ad-dimashqi saboda sun yi hijira daga can Harran sun dawo Dimashq anan ya tashi anan ya girma anan ya rayu shi yasa ake ce masa ad-dimashqi ko al-harrani ad-dimashqi to Harran din shine asalin garin haihuwar su an haife shi sanat 61 wa 600 a shekara ta 661 aka haife shi shekara 661 hijriya hawalai wanda yi kwatankwacin sinatani wa 60 wa 200 wa 1000 wanda yi daidai shekarar abin nan miladiya 1262 ne lokacin haihuwarsa hijriya 1661 miladiya 1262 yace waqad wulida li usratin salafiyya salafiyatin naz'a yace kuma hakika an haife shi a wani ahali a wani dangi wanda suke mafuskantar su shine salafiyya masu bin manhajin salaf salafiyatin naz'a ay salafiyatin al-ittijah ittijah shine mafuskanta shine naz'a kenan wanda mafuskantar su inda suke fuskanta na abin da ya shafi aqidar su shine suna fuskantar aqida ce ta salafiyya ittijahin su suna bin aqidar salaf wanda ma a wannan lokacin yan kadan ne masu bin wannan manhaji na salaf yan kadan ne galibi sufaye da ahlul kalam duka sun mamaye al'umma saboda sun samu goyon bayan shugabanni da suke karfafa su akan wannan aqida haka wanda suke kan manhajin sarrafin ba su da yawa a lokacin to a cikin irin wannan usura din ya tashi fa huwa al-imam al-mujaddid haka shine imam shugaba mujaddidi yake mujaddid shine mai sabuntawa ana fadar wannan dogaro da hadisin manzo Allah da yake Allah subhanahu wataala zai rika aikowa al-umma wato abin nan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowane shekara 100 wanda zai sabunta musu addinin su ko a ƙarshen kowane karni ko kuma a cikin kowane karni Allah zai rika aiko wannan al'umma ta manzo Allah wanda zai rika sabunta musu addinin su to ana lissafa Ibn Taymiyyah a cikin mujaddidai wanda suka sabunta wannan addini suka sabunta wato wannan sunna bayan mutane sun yi nesa da ita aka sabunta wa mutane ita aka dawo da su kanta shi yasa ake ce masa mujaddidi shekul islam ana yi masa laƙabi da wannan shekul islam ma'ana wanda yake shehi ne a musulunci babban malamin musulunci qani'ul bid'a wanda yake mai rusa bid'a nasir sunna mai taimakon sunna hafizus sunna maharbacin sunna hasanatul islam wata kyakkyawa na musulunci hasana shine wani kyakkyawan aiki na musulunci taqiyuddin wannan shi ma laqabin sa ne ana masa laqabi da taqiyuddin abul abbas al-kunyar sa ne sunan sa ahmad bin abdul halim baban sa abdul halim bin abdul salam kakan sa abdul salam ibn taymiyah al-harrani ad-dimashqi taymiyah din wasu mun yi bayani lokacin da muka zo karatu ubudiyya wasu su ce wata ce daga cikin kakanninsa wasu kuma su faɗi cewa wata ƙabila ce daga cikin ƙabilunsu da sauran ne maganganun da aka yi akan asalin kalmar taymiyya din mutum ya koma bayanin da muka yi karatun mu na farko na ubudiyya ina jin nayi magana akan wannan in ba na manta kana jadduhu abdussalam malaki ya kasance kakansa abdussalam kama yaqulu huwa anhu kamar yadda shi taymiyya yake faɗa game da shi kakan nasa yace kakansa ajaban fi hifzil ahadisi wa sardiha abin ban mamaki ne shi a wajen harbar hadisan manzon Allah da kuma koro su lokacin karanta su wa hifzi madhahibin nasi bila kulfa sannan kuma abin mamaki ne shi a wajen harbace mazhabobin mutane ba tare da wahala ba ba tare da ya sha wahala ba zai ta koro maka bayani mazhaba kaza kaza ne mazhaba kaza ta ce kaza abin a haddace yake a kansa wannan kakansa kenan wa qala adh-dhahabi an jaddihi Zahabi wanda almajiri Ibn Taymiyyah ne yake fada dangance da kakan Ibn Taymiyyah wanda shi ne Abdul Salam yace kana ma'duman nazar kana ma'duman nazir fi zamanihi ya kasance marushin tsara a zamanin sa ma'ana bai da tamka bai da tsara ba wani wanda yake tsaran sa a ilimi a zamanin sa ra'san fil fiqhi wa usuliha wanda shugaba ne jagora ne a fiqhu da usulul fiqh an san gidansu da wannan halittafi gare su akan wannan na usulul fiqh wannan kakansa kenan wa amma waliduhu amma mahaifinsa da ya haife shi wanda shine Abdul Halim fa yaqulu anhu az-Zahabi rahimahullahu ta'ala Zahabi yana fada game da shi Allah ya ji kansa da rahama Zahabi yace atqana al-uluma ya kyautata ilmin muka wato ya koyi ilimi ya kyautata ilmin muka yana da wato ilmin muka wanda suke ya kyautata fa'intar su wa afta yayi fatawi wa sannafa kuma yayi wallafe wallafe wa sara shaykhul baladi ba'da abihi kuma ya kasance shine babban malamin garin garinsu shine babban malamin garinsu bayan mahaifinsa wa kana imaman muhaqqiqan kaseera al-funun to kuma ya kasance shugaba ne wanda yana cikin al-muhaqqiquna min al-ulama kaseera al-funun wanda yake da fannunnuka da yawa na ilimi yana da fannoni da yawa da ya karanta na ilimi wa kana min anjamin huda kuma ya kasance mafi haskakuwa mafi bayyanuwa wato mafi bayyanar da shari'a ya kace anjam ay azhar wanda yake yafi mafi fice ismu af'alu tafdil ne ismu tafdil ne wanda yake mafi fice kaman tauraro da yafi kowanne fice na bangaren shari'a wa inna maktafa kullun min nuril qamari wa daw'i ash-shamsi yace abinnan kowanne daga cikin biyu kakansa da mahaifinsa kowanne daga cikin su sun wato hasken rana ya kuya hasken wata da hasken ya rana ya kuya saboda su wa inna maktafa kullun min nuril qamari wa daw'i ash-shams kowannen su daga cikin su bayyanar sa ya disasar da hasken wata ya disasar da hasken rana ma'ana sauran malamai masu fada aji a wannan lokacin bayyanar wa'annan malamai kakansa da babansa ya disasar da hasken wa'annan malaman sai su ake ji a lokacin saboda faffadin ilimin da Allah subhanahu wataala ya ba su yace yashiru bidhalika ila abihi wa ibnihi yana ishara zuwa ga wannan zuwa ga babansa da kuma dansa wato Abdul Salam kenan da kuma Abdul Halim to kaga shi gado yayi dan mun gada ne ta bangaren ilimi ya tashi a gidan ilimi kakanninsa da iyayensa sai ce annasha tasawar sa wa baina hadaini al-alamain to tsakankanin wa'annan alam guda biyu kakansa da mahaifinsa ke kakansa da mahaifinsa nasha ash-shaykhu rahimahullahu ta'ala to a tsakankanin su shehu ya tashi yana nufin shehu da sai ne ce biya a hannunsu a tsakankanin su ya tasa fa talaqa ala aidi walidihi wa ghayrihi al-fiqha wal hadith wa at-tafsir wal ulum al-ukhra da haka ya kalata ya karba daga hannun mahaifinsa da wani mahaifinsa ya koyi ilimin fiqh wal hadith da ilimin hadisi wat tafsir da ilimin tafsiri wal ulum al-ukhra da sauran ilimin muka da ake da su wa qad kana ayatan fi quwwati al-hifz wa az-zaka wanda ya kasance aya ce dan baiwa ne a wajen karfin harda da fa'intar abubuwa kama stata'a an yastawiba thaqafata asrihi kamar yanda ya samu damar ya kiyaye dukkanin abubuwa da ake da shi na wayewar zamanin sa al'adun zamanin sa abubuwan da ake da su na wayewar zamani da al'adu da ake da su na zamanin sa duk sai da bibbiye su ya san su ya kiyaye su saboda a san menene matsayin su a musulunci hatta sara madribal masal fil ilm wal zaka har sai da juya ya koma abin buga misali a wajen ilimi da kuma fa'inta zaka'i shine kaifin kaifin tunani da kaifin harda hatta qala adh-dhahabi anhu har sai da imamu adh-dhahabi ya fada game da shi yace bara'a fir rijal yayi fice a wajen ilimin rijalul hadis sanin madajan hadisi yayi fice ta nan bangaren wa ilmin hadis haka wajen ilmin hadis shi ma wani fanni ne mai wuyar sha'ani a ilmin hadisi to yayi fice ta nan bangaren wa fiqhihi haka yayi fice a fiqhun hadisi yayi fice a bangaren abin da ya shafi ilmin hadisi malamai da yawa sun yi masa yabo akan wannan akan ilmin hadisi ya harbace littafan hadisi da dama akwai masu cewa al-musnad ne imam ahmad a harbace yake akan sa a harbace yake akan sa haka kutubu wannan abin nan din nan bukhari da muslim da sauransu duk ya haddace su daga bangaren abin da ya shafi ilimin hadisi an jinjina masa a nan bangaren wa fi ulumul islam haka bangaren ilimin muka na musulunci yayi fice sosai bangaren ilimin muka na musulunci bangaren abin da ya shafi fiqh da aqida da sauransu musamman dai bangaren aqida anan ne ma aka san shi to haka bangaren fiqh kuma yayi fice ta nan bangaren Allah ya bashi faffadin ilimi na fiqh har ma ta kasance idan ana turka-turka akan wata mas'ala fiqhiyya an rasa yanda za a warware ta to ana komawa zuwa ga abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa in dai har yayi magana akan ta to za a samu matsaya kuma wannan har yanzu in dai mas'ala ta kulli ta fiqh to in dai an koma aka kalli me Ibn Taymiyyah ya faɗa to za a samu matsaya sai an samu matsaya akan wannan mas'alar Allah ya bashi fice ta wannan bangaren wa ilmin kalam haka bangaren ilmin kalam din ma bangaren falsafa da mantiki da sauransu shi ma ya karanci wannan bangaren yayi rubuce-rubuce ma akan wannan wa ghairi dalika da wani wannan wa kana min buhuril ilm haka ya kasance daga cikin koguna na ilimi wal azkiya'il ma'dumin ya kasance daga cikin mutane masu kaifin fa'inta wanda ake an rasa irinsu wanda ba a samun irinsu wanda ma'dumin ne masu wahalan samu ba a samun irinsu dan yan baiwa ne Allah ne idan ya so al'umma da alkhairi sai ya tashi irinsu ya bayyana irinsu a cikin su wazuhadul afrad yana daga cikin az-zuhad mutane masu gudun duniya al-afrad wanda suke daidai kuri a cikin mutane masu irin wannan zuhudu wasara'at bi tasanifihi ar-rukban wanda ababan mahaya ababan hawa sun yi tafiya sun yi gaggawa da wallafe-wallafansa ma'ana ababin da ya wallafa to ba dai mutum ya dauka ba sai dai ababan hawa sai dai a dauko ababan hawa a dora littafansa idan ana son a tafi da su zuwa wani guri ba dai mutum ya dauka ba ma'ana yayi wallafe-wallafe da yawa la allaha 300 mujallad yace mai yiwa abin da ya wallafa ya kai mujalladi 300 mujalladi irin wancan nasu na da dan haka dai yawa-yawan wallafe-wallafe Ibn Taymiyyah ba wanda zai iya hasabe su kowa yana faɗa ne tsakanin wanda suka bata da wanda aka kona da wanda ake da su a hannu a yanzu suna da yawa yace laqad za'a situs salafi Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace haƙiƙa kyakkyawan ambaton wannan basalafan ya yadu ko ina kyakkyawan ambatansa ya yadu a ko ina Ibn Taymiyyah in kaga wani yana zargin sa to makiyin sa ne to manzon Allah masallin salama bai fita daga zargin makiyin sa ba to amma kyakkyawan ambaton sa bangaren abin da ya shafi ilimi da wani abuwa da aka ambata yawan ibada zuhudu da sauransu ambaton sa yayi tambari a duniya ko ina an ji shi fa ma jawaza marhalatas siba daka bai tsallake marhala ta kuruciya ba yana cikin marhala ta kuruciyar sa hatta jalasa fi halqatihi har sai da ya zauna a halqar sa ta koyar da ilimi tun yana yaro karami ya zauna ya fara bayar da ilimi tun yana matashi shi yasa ma aka samu da yawa suka kai masa hasada wanda suke su sun girma da cizai ne a ilimi ga yaro karami ya taso yana son ya disasar da su shi yasa ya fuskanci hasada da yawa tun yana yaro malamai suka ce ya cancanta ya zauna ya karantar da ilimi وتولى مشيخة الحديث بدار السكرية wanda shi yaji binci lamarin gudanar da mashayikhatul hadis makarantar ilimi na hadisi wanda take a Darus Sukuriya shi ya jagorance ta a wancan lokaci tun yana matashi to wannan bangaren abin da ya shafi tasawar sa kenan sannan yace asruhu wa hayatuhu zamanin sa da kuma rayuwar sa yace waqad kana asru ash-shaykh mali'an bit-tayyarat السياسية العنيفة يتي حقيقة زامن الشيخ الإسلام ابن تيمية يكسن تشكيكي دقوبور سياسة دقبوبة نزالينشي سياسة ابن تزالينشي وده تفاعر زامن انسا تشكيكي دوان نقوبوي نسياسة وده تكيكم سياسة تزالينشي تكا مكريا حكيسا مكان سائر من زامن التي بدأت مع غزوة التتار الشام ومصر وده wannan ta fara ne tare da lokacin da mutanen tatar suka kawo hari a yankin Sham da kuma Misra dama sun zo sun mamaye yankuna an sun karya daular Abbasiya suna yunkurin su ga sun iso Sham sun kwace Sham a hannunsu to lokacin kuma daular mamalik sune suke abin nan an karya daular Abbasiya yanzu ana cikin lokacin daular mamalik su kuma mamalik din suna ta husuma tsakanin su akan mulkin wannan ya hau ya dan lokaci wasu su zo su hambar da shi to haka ake cikin wannan halin mundu am 16300 yace tun lokacin shekara ta 316 hijriya tun a wannan lokacin aka fara samun zaman tabarbarewar harkar siyasa tun a lokacin shekara ta 316 wanda ya daidai da shekarar abin nan ya daidai da shekarar 920 abin nan wani ataino alf shekara dubu abin nan 1229 wa zallat amwalu ghazwihim tun wannan lokacin suka fara kai hare-hare to wa zallat amwalu ghazwihim ya kasance guguwar yaƙinsu ya kasance ta kasance ta ci gaba ta wuni ta falaha tana haduwa wato yakin su guguwar yakin su bata gushe ba tana faruwa a guri daban-daban yau su hadu da wannan mutanen su yake su in sun yi nasara su wuce in ba su yi nasara ba su koma gobe su hadu da wannan yankin su yake su kuma in sun zo ga gari ba bukatar su suke ku sallama ba ko kun sallama su aikin banza ne duka sai sun karkashe ko sun kuce kun yi saranda kun bi su kun bi addinin su kun bi abin da suke so ba su yarda su ta tara haka suke in sun zo gari a kashe kowa da kowa da matan da mazan da ƴaƴan da jariran kowa a kashe to haka ta tara suke in sun zo gari ba su barin kowa banda ba kunne ba da kunne da fure ko ne kashewa suke mace ma in an kashe ta dan yana motsi a cikinta to kar a ce a bar dan da ranshi sai an fasa cikin an dauko dan daga cikin cikinta shi ma a yanka shi dan kar a tafi a bar shi yana motsi cikin cikin mai yawa ya fito ya ci gaba da rayuwa haka ta tarsa ki yace to haka abin da su ci gaba hatta am 68 har shekara ta 680 wanda ta yi daidai da 81 abin nan wa 200,000 wanda ya daidai abin nan abin nan miladiya ya sa hijriya amma miladiya yake nufi wanda ya daidai shekarar 1281 miladiya hatta wasalat hamat to haka suka ci gaba su cinye wannan gari su wuce su ci wannan gari su wuce har sai da suka iso garin hama alhama yana nan a yankin sham a yanzu cikin siriya wani yanki ne wani gari ne har suka iso wannan garin washtaraka shehu fi ahdi ma'arikiha wanda har yasa shehu Isa ibn Taymiya shi ma ya shiga aka yi tarayya da shi a ɗaya daga cikin fafatawa da aka yi tsakanin mutanen wannan yankin da tatar har da shi ma ya an fafata da shi a wannan lokacin yace hada bi janibi ma kana yahdusu bainal malik wannan kuma wai a gefen abin da ya kasance yana faruwa a tsakankanin su ba Malik din wulatul amri bi Misr wa Sham, wanda su ne jagororin musulmi al'amuran musulmi a Misr da Sham lokacin daular Mamalik. Su tsakanin su suna ta cin kansu, abinda yake faruwa a tsakanin su min sira'in al-sulta, na tashayya akan abin nan, ko kowa da tashayya akan shugabanci. Wannan yana hawa lokaci kadan, wannan zai yunkuri ya zo ya hambar da shi, a kashe shi, ya tsare mulkin shi ma. To haka suke ta yi, ga ta tara suna ta kokarin mamaye yankin Sham da Misr, su kuma suna ta cin kansu tsakanin su. Yace wa kana asra'u hadathin nukibat bihi al-umma anna ruha an-nas wal hazima qad tasarrabat ila al-qulub. Yace yana daga cikin mafi munin abin da ya faru, wanda aka musibar da aka zarrabci al'ummar wannan lokacin da shi, shine anna ruhan nas, ya kasance ruhin mutane, wal hazima, da kuma karaya, kat tasarrabat ila al-qulub, ta riga ta mamaye zakatan mutane, kowa ya karaya, kowa ya tsorata game da abin da ya shafi al'amarin yaki. Yace khasatan ba'da an unzi'at ku'usul hazima, yace musamman ma a lokacin da aka tumbuke kofuffuka na karaya, allati kanat littafar, wanda suka kasance ga tatar, ya kasance ta tatar din sun karbi ku'usul nasri, kofuffuka na nasara, sharibu minha, wanda suka kwankwada daga wannan kofuffuka na nasara. Misali, galibin yaƙoƙin da ake yi tatar din su suke yin nasara, da za a yi yaƙi goma za ka ga tatar su za su yi nasara a takwas ko bakwai. Misali, da haka da zaran ka tunkari tatar, to kai za ka faɗi, za ka karaya, su ne za su yi nasara. Ya kasance a wannan lokacin haka abin yake kasancewa, ku'usu nasarin sharibu minha hatta sumala, wanda sun kwankwada daga wannan kofuffuka na nasara har diddigar ƙasa. Sumala shi ne diddiga ta ƙasa, in ka shanye abin da yake cikin kofi can ƙasa ko wata ƴar diddiga da take ragewa, to wannan shine sumala. To har shi sun shanye na nasara su tatar, fantashau bi ruhi as-saitara wat-tafawwud, daka intashau nishadi suke da farin ciki, bi ruhi as-saitara, da ruhin galaba wat-tafawwud, da fifiko akan dukkan wani wanda ya tunkare su, su za su galaba akan sa, wanda yasa mutane suka tsorata daga gare su. Domin tatar, kamar da muka faɗa, in sun shigo gari su kashewa suke gaba ɗaya. To saboda tsoratar da mutane suka yi da tatar, idan tatar ya haɗu da wani wanda ba su ba, yana ɗauke da makami, sai ce ya miƙo makaminsa, kamar da Ibnul Asir yake faɗa a cikin Al-Kamil fi Tarikh, sai miƙo makaminka, sai miƙa masa makamin, ka kashe shi da makamin. Kai kake riƙe da makamin, amma tsoro ba zai barka ka zare makamin ka tunkari shi ba komai a hannunsa. Sai ce miƙo makami, sai ka miƙa masa, sai ya zare ya kashe mutum ya tafi. In ma bai da makami, kai ma baka da makami, sai ce to tsugunna a nan, sai na dawo. A nan mutumin zai tsugunna, ba zai gusa ba, sai tatar din ya je ya ɗauko takobi ya zo ya kashe shi, ba zai iya gusa daga gurin ba, saboda hazima, saboda an karaya, kowa ya saduda, kowa ya tsorata daga al'amarinsu. Lokacin da aka ce ga tatar nan sun kawo hari Sham, har sun kawo Hama, to lokacin sarakunan yankin Sham suka yi ta guduwa, kowa sai ya gudu ya bar masarautarsa, duk guduwa aka yi, kowa ya tsorata. Shekul Islam shi ne wanda ya tashi ya jagoranci wannan jihadin da aka karya wa'innan tatar ɗin a lokacin, shi ne ce wa alaihi hamala salafi Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, da ya ce to akan wannan ne as-salafi, wato jagoran salafawa kenan, Ibn Taymiyyah, wato ya ɗauki ilmuhu, ya ɗauki iliminsa, ya qaddimuhu lil umma, yana gabatar da shi ga al'umma, ya suquha ila jihad, yana amfani da iliminsa da hikimarsa, yana kora mutane zuwa ga jihadi, kar su karaya irin wannan karayar ka sallama ka daga hannu, ku yi jihadi. Wa ruhuhu alhali ruhinsa, shi Ibn Taymiyyah, ala kaffihi, yana hannunsa, ya suquha bi shahada, yana kora ruhinsa zuwa ga shahada, ma'ana bai damu ba ko da zai yi shahada, shi bai yarda a kyale ta tarsu zo su mamaye mutane ba, tunda sarakuna sun gudu da sauransu, to mu binci lamar mu je mu yake su kuma Allah zai ba mu nasara haka yake ta karfafa mutane yana hukumomi yana abin nan tare mutane yana yi musu hukuma da jawabi akan cewa kar su yadda a zo a mamu yesu su abin nan su tashi su yi jihadi domin kare kasar su da al'ummar su da addinin su yace laqad da'a lil jihad haqiqa yayi kira zuwa ga yin jihadi wa bassa ruhan nasr ya kuma wato yada ruhi na nasara wacce ja'a da kuma ruhi na jarumta fil qulub a cikin zakata haka yayi ta hurawa mutane ruhi na nasara yana nuna wa mutane mu ne za mu yi nasara domin mu ne muke rike da makaman nasara yana sanya shaja'a a cikin zakatun mutane jarumta wannan tsoro da hazima din da ta mamaye su yana kokarin zare ta daga zakatunsu wastanfara al-himam lil jihad wa shahada yayi ta zabar da himmonin mutane domin su fita su yi jihadi ko su ci nasara ko su yi shahada kowanne cikin biyu alkhairi ne in nasara aka yi alkhairi ne in shahada aka yi alkhairi ne wasaqa al-ayat wal ahadith yayi ta koro ayoyi da hadisai allati tahuthu ala al-jihad wanda suke zaburarwa game da jihadi wa yuhadhdhiru min al-firar wa an-nukus yana tsoratarwa game da guduwa da ja baya wa tarki midalin ma'ayik da kuma barin fagen daga idan ana cikin yaki ka gudu ka bar filin daga yana tsoratarwa game da illar wannan a musulunci bayan wannan wa hassal mamalik su kansu sarakuna na mamalik din yaje zaburar da su an difa'i an sham cewa su zo su ba wa sham kariya su ma yazo zaburar da su wa dakala wastan ma'araka bi nafsihi ya shiga tsakiyar dagar da kansa da kansa hatta kana sababan min asbab intisarin muslimin har sai da ya kasance sababi daga cikin sabubbancin nasarar musulmi kaga yayi musharaka hatta a jihadi tare da sarakuna na musulunci wajen yakar katar to wannan yana daga cikin abin da ya fuskanta a zamaninsa da rayuwarsa sai yace mihanu shekhi salafi abubuwa na mihan musibu da ya fuskanta jarabobi matsaloli da ya fuskanta wanda wannan shehin salafawan wanda wannan shehin basarafan ya fuskanta ya ka cewa mutum salaf ana nufin wanda yake kan manhajin salaf yace wala qadri ma qaddama ala qadri mutuhima wa haquda alai da gurgurdan abin da ya gabatar shi shekul islam na ilimi da abin da ya gabatar na kokari da jihadi da gurgurdan abin da ya fuskanta na tuhuma da kullatar wato wanda suka sabawa aqidarsa game da shi ma'ana gurgurdan daukar da ya samu kuma gurgurdan adawar da ya fuskanta da gurgurdan kullatarsa da aka yi a zuciya da gurgurdan tuhumen da aka yi masa wa ala qadri ma qaddama da gurgurdan abin da ya gabatar na kokari da ilimi da jihadi da gurgurdan tuhumar da ya fuskanta da kuma wato kullatarsa a rai da malamai suke ta yi malaman bid'a na zamanin sa yace nan tawa'ifi sufiya na daga tawa'if tawagogi na malaman sufiya daman in ana magana dan adawon farko na ahlus sunna to shine sufi ina dan adawon farko wanda shine zaka ji yace gara kirista da ahlus sunna sufi kadai zaka ji ya bude baki ya fadi wannan yace gara kirista da ahlus sunna shi a wajen sa wannan sufi kenan daga su ne na farko wanda suka fara nuna masa suna daga cikin wanda suka fara nuna masa wato mummunar kiyayya wal asha'ira da wanda suke kan aqida ta asha'ira aqidar asha'ira aqidar Abu al-Hasan al-Ash'ari wanda suke cikin masu gabatar da hankali akan nassi aqidar asha'ira tana da wannan duk nassin da ya ci karo da hankali to dole za a bankaro shi ya dace da hankali dole za a yi tawilinsa duk nassin da ya ci karo da hankalinsa to za a yi tawilinsa dan haka wata aqida ce da ta fito daga cikin mu'tazilanci bata narke ta ga wata sunnar ba kuma ta rabo da wasu abubuwa na mu'tazilanci sai suka dama tsakatsakiya su ba mu'tazila ba sannan kuma su ba aqidar sunna sabaro ba wannan shine ash'ariyanci su mu'tazila suna abin nan din kore sufofi gaba daya amma su asha'ira sai suka zo suna tabbatar da wasu guda bakwai sauran kuma su yi tawi da su to ibnu jami'a da yazo karantar da aqida ta salaf to sai ya fuskanci kiyayya daga asha'ira wa ghayrihim min ahli al-ahwa da wasu wa'annan daga cikin ma'abuta bin son zuciya to ya fuskanci kiyayya da tuhuma daga wa'annan faqad tasadda ash-shaykh bi sayfi at-tauhid ko bi sayfi tauhidihi yace haqiqa shaykhul islam ya tinkari wa'annan abokanan gabar yan bid'a da takubin tauhidin sa ya fuskanci duk wani da takubin tauhidin sa da kullu man arada darba al-islam fi maqtali ga dukkan wanda yayi nufin ya bugi musulunci a makasa ka san in ka tashi bugun mutum akwai makasa ai wanda ya san makasa bugu ɗaya yake yi a mutum to duk wanda yake so ya bugi musulunci a makasa menene makasar musulunci aqida duk wanda yake so ya rushe aqida ya rushe tauhidi to shikenan kamar kai ne ka samu mutum a daidai makasa ba zan nuna gurin ba dan tarwa ne ga akwai wani guri makasa ce kana bugun mutum nan wani bai motsawa ko shurawa ba zai to a makasar musulunci shi da wannan aqida kana bugun aqida ka rushe ta shikenan ka rushe musulunci to duk wanda yace zai bugi musulunci a makasa shekul islam yace na zai dare takobi na tauhidi ya tinkare shi izarawad albida wal ahwa li bid'ihim wa ahwa'ihim ga dukkan wanda ya tashi yana kokarin ya tallata bid'a da san zuciya ga bid'ar su da soyayyar zakatun su duk wanda ya tashi yake son ya bayyana bid'ar sa ya tallata ta to shekul islam ibn taymiya bai tashi ya tinkare shi fa dakhala shaykh fi mu'tarak al-aqida dan haka shekul islam ibn taymiya ya shiga fagen daga na aqida ya shiga fagen gwagwarmaya na aqida na tabbatar da aqida ghayrun muntasirin bi sultanin wala amir ba tare da yana neman taimakon wani shugaba wani sultan shugaba ko kuma amir wani jagora ba baina man tasara ne rubuta al-mabnaji ya rubuta ana asalin suna al-mambaji ne ba mabnaji al-mambaji nurin ita ce farko sai babu baina man tasara al-mambaji suna saqil aqil al-mambaji wanda yana kan aqidar ibn arabi ta wahdatul wujud to shi kuma sai ya samu goyon bayan hukuma suka daure masa gindi shi da kitabai na mantasara manbaji al-muntasibu ila tasawuf ibn arabi wanda yake dangantuwa zuwa ga sufancin ibn arabi shi da sufancin wahdatul wujud shi ya nemi taimako bil umara ya fake da wasu shugabanni wal wuzara da wasu ministerori da suke daure masa gindi وكذلك فعل ابن مخلوف هكا ابن مخلوف قاضي المالكيه القاضي المالكيه شيما يا سامو غوين بايان واسو daga cikin shugabanni ya nemi taimakon daurin gindin wasu daga cikin shugabanni kasa wannan shine makamin karshe na yan bid'a dan ba su iya kare kansu da hujja da zaran an fafata sarasa yana za su yi to sai su ruga da gudu wajen shugabanni sai nemi taimako daman kuma su ne suke wa shugabannin tsubbace su da suke musu kaza su ne suke musu kaza su suke zuwa wajen su suna maula suke zuwa wajen su suna bara suke kaza to dan haka su ake ganin a matsayin su ne abokan tafiya haka galibi shugabannin sun fi tafiya da irin wa'annan domin su ne ba sa cewa kaza daidai ne kaza ba daidai bane dan kana tare da wani dan bid'a ba zai maka wa'azi ya ce ka ji tsoron Allah kaza da kake ba daidai bane kaza da kake a gyara kaza ba su yin wannan wani malami yake sifata su yake ta matsayin yan bid'a da shugabanni kamar matsayin kura ne da shago ko kuma zaki ne da shago ko kuma aguluwan kun san aguluwan nan ko maiki idan maiki ya ga zaki ya kori barewa zai je ya hana ba zai hana ba zai kowa zai fara kallo sai an gama an ci an raga shi kuma ya saukaye ne ya tsage sauran jira yake dama a kashe ku ci ku ba mu to haka dan bidiya yake dan ku ci ku ba mu ne to da haka duk inda shugabanni suke daga galibi sun fi tafiya da ire-iren su dan su suke ce musu dama inda baki ya karkace can ake zubda yawo kamar sai duniya kamar sai lakire yanda duniya yanda kuke kune duniya to a lahirar ma haka ne ba sa kwabar su to shi yasa suka fi son su kuma su suke goyawa baya a kowane lokaci to shi wannan alkali dan malikiya shekul islam yayi fice a fiqh ya zo da wasu masail fiqhiyya da suka saba wa malikiya suka saba wa sauran masabobin ma to shine sai suka yi ta fada da shi wannan ibnu makhluf din shi yake kowa fada da shi akwai alkalin hanafiya alkalin masabar hanafiya shi yana goyawa ibnu taymiya gindi yana bayan ibnu taymiya shi kuma alkalin masabar shafi'iyya yayi shiru da bakin sa bai ce komai bai cewa daidai bai ce ba daidai ba shi kawai ya ja bakin sa yayi shiru alkalin shafi'iyya bai ce komai shi kuma da ibnu taymiya dan hanbaliya haka alkalin shafi'iyya yayi shiru alkalin hanafiya abu hanifa abin masabar hanafiya yana goyen bayan sa alkalin malikiya kuma shi da babban abokin gabar sa shi da ibnu makhluf ya sha bayar da fatawa akan jinin sa ya halatta ba so dai ba so bi ba kan cewa jinin ibnu taymiya ya halatta to shi yake ta to wannan kaga duka sun samu goyen bayan shugabanni bayan ma shehu yulzimuhum kull marra tare da cewa shehi a kowane lokaci shekul islam ibnu taymiya a kowane lokaci ya je gaban shugabanni wajen tattaunawa shi yake rufe bakin su da hujja shi yake musu ilzami da hujja daga cikin mazhabobin nasu yake dauko dalilai ya kafa musu hujjar su kuma su rasa yanda za su yi su kare kansu to yana ce kawai a kulle shi fa yabqa fi sijin alqala daka in an rasa yanda za a yi da shi da hujja sai a warce shi a jefa shi cikin gidan kurkuku na alqala alqala shine gidan kurkukun da ake yin sa ko a cikin ruwa ko kuma akan dutse ko a wani guri mai cike da tsaro to akwai shi a nan da bashfa sai a je sai a kulle shi fa yajharu bil haqqi sai ya bayyana gaskiya qailin yana mai cewa min ayyi shay'in akhafu mai zan ji tsoro in kuntu kuntu min afdali shuhada in an kashe ni to zan kasance daga cikin mafi falalar shahidai dan an kashe ni ne saboda musulunci wa in hubistu idan kuma an tsare ni a gidan kurkuku fa wallahi inna habsi la min a'zami ni'amillahi alayya to tabbas tsare ni yana daga cikin mafi girman ni'imomin Allah a kaina in an tsare ni to wata babbar ni'ima ce kuma in samu dama ayi wallafe-wallafe ayi fatoyi ayi a gana da Ubangiji an samu kebanta da Allah subhanahu wataala yace walaysa indi ma akhafu an-nas alayhi ba ni da wani abu da zan ji tsoron mutane saboda shi la madrasa ba ni da banda wata makaranta wanda zan ji tsoron mutane saboda ita kar a gudu a bar makarantar ko kuma kar in rasa abin da nake samu karkashin makarantar ba ni da wannan wala iqta'un ba ni da wasu gonaki da aka yanka aka bani wanda nake samu wani arziki karkashin su wala malun ba ni da wata dukiya haka nake abina wanda gorila wala riyasatun ban da wani shugabanci ko wani jagoranci wala shay'un min al-ashiya ba ni da wani abu daga cikin abubuwa ko mata bai da ita balantana ka ce zaka yi garkuwa da dan sa ya saduda bai da wannan yace fa tasadda min marahib al-bid'iyya al-muta'akkira kalmar ce na kasa karantawa المتأكرة كما تضبط المتأكرة هكذا نكي سمواني فتصدى للمذاهب البدئية المتأكرة ده هكذا يبنى يتنكاري مذهب دين بدئة ونسك قرباتتو المتأكرة ونسك قرباتتو جاهرا بالحق ينا مبين قسكية وكلما خبس أدلو كشن ده أكت أليشي كلما أفاء من كلمه duk lokacin da aka tsare shi kuma zai yafewa wanda suka yi magana da shi har suka sa aka kulle shi yana fitowa zai ce ya yafe musu akwai lokacin ma da aka samu cikin sarakunan sai aka samu wani sarki da yake goyon bayansa ka san su kuma lokacin dama da ka hau wani ya zo ya hanbarar da kai wani yayin shekara daya wani shekara biyu haka ne ake hanbar da to an samu wani da ya dan goyi bayan sa ya kira shi ya kira malamai aka tattauna ya kure su malaman suka kasa magana yace to shikenan yanzu malaman nan kai ka fade da kake so a yi da su in ka ce a yanka su yanka su za a yi yace a ba komai a sake su ya yafe musu kuma kar a kulle su kuma kowa ya ko ba gurin sa ya ci gaba da aiki karantar wasa da abun nan din su to ya yafe musu kaga in kai ne ka samu wannan damar ko wani daga cikin su ne ya samu wannan damar ai cewa zai a yanka cewa zai a yanka shekul sai ya ce amma kaga ce ya yafe musu wa huwa yaqulu kuma shi yana cewa inni a'lamu anna ash-shaytana yanzaghu bayna al-mu'minin ni na san cewa shaytan yana ne yana ta korin ruruta wutar gaba tsakanin mu'minai walan akuna auna lish-shaytani ala ikwani muslimin bazan zamo mataimaki ga shaytan ba akan ƴan uwana musulmi haka na yafe musu wa bidhalika yazharu lana kadhibu wa iftira'u man qalu bi hiddati tab'i abinna tab'i ash-shaykh yace to da wannan ne zai bayyana a gare mu ƙaryar da kuma kirkirar ƙaryar waɗanda suka ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mutum ne mai kaushin hali ba ya da mutum ne mai girman kai wanda bai girmama manya bai kaza bai kaza akwai wanda suke ta faɗar haka mutum ne mai tsananin girman kai ka kuma ga tsananin fushi yana da tsananin fushi yana da tsananin girman kai bai girmama manya bai kaza sun tuhume shi da wannan malai ce to daga wannan zamu gane ƙaryar masu faɗar wannan magana yace fa wallahi ma huwa illa intisaruhu lil haqq yace wallahi wannan fushi nashi bai zamo ba sai taimakon sa ga gaskiya in dai zaka kauce wa gaskiya to zaka hadu da fushi Ibn Taymiyyah yace fa zalika zurun buhtan daga abinda ake faɗa akan sa yana da girman kai da kaza wannan ƙarya ce buhtan ne ai qawlun bi hibati tabi'i cewa mutun ne mai kakkausar dabi'a wani malami ma cikin ƴan bid'ar ya kareta su yace da kuke cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da girman kai yace ƙarya kuke Qur'ani ya kareta Allah ya ce sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighayri alhaq zan karkatar da fa'intar ayoyina daga waɗannan da suke yin girman kai a ban ƙasa ba bisa haƙƙi ba yace to Ibn Taymiyyah fa'intar da Allah ya bashi ta alqur'ani inda mai girman kai ne Allah ba zai bashi wannan fa'intar ba yanda za a yi mai irin wannan fa'intar ta qur'ani a ce yana da girman kai bayan Allah ya ce duk mai girman kai zan karkatar da fa'intar ayoyina daga gare shi inda yana da girman kai ba zai fa'inci ayoyin Allah ba yace da haka ƙarya kuke masa ba da girman kai yace wa haka za kanat hayatu to haka rayuwarsa ta kasance na Allah ta'ala dalilan ala sidqi qawlihi wanda wannan dalili ne akan gaskiyar fadar sa wa iqtilani qawlihi bi fi'lihi da kuma haduwar fadar sa da aikin sa yana hada magana da aiki wa ilmihi bi amalihi yana haduwar ilimin sa da aikin sa wa rubmata maqulihi min husumihi duk da dama da yake samu wasu lokuta akan masu jayayya da shi falam yusifhum bi ada amma baya samun su da wani abu na cutarwa wannan ya kun rahimu Allah ta'ala yastamiddu nusrata illa min rabbih kun bai zanto yana neman wani abu na nasara ba sai daga wajen ubangijinsa ba neman taimakon kowa sai daga wa sai daga ubangijinsa baya cewa wani malami ya taimake shi baya cewa ya daga hannu ya ce ya manzo Allah ka taimake ni kai man nasara baya daga hannu ya ce ya kai shehu wani ka taimake ni daga wajen Allah yake neman ne yake neman nasara haka manzo Allah ya karantar da shi fa huwa maqbulun la tabi'u da haka shi abin bi ne ba mai bi bane hurrun sayyidu nafsihi yantacce ne shugaban kansa ne laysa nafsuhu wala fikruhu mulkan li ahadi kansa da tunaninsa bai zama mallakar wani ba ba kamar wadancan ba da ake sarrafa tunaninsu yadda ake so su yi haka za su yi shi ba haka yake ba yace sana'un nasi alaihi za mu kai karshe kuwa sana'un nasi alaihi yaban da mutane suka yi masa qala ibn sayyid an-nas ibn sayyid an-nas wani malami ne yake ci fada yana yaban Ibn Taymiyyah mun shiga gaba sana'un nasi alaihi yaban da mutane suka yi masa ibn sayyid an-nas yake mimma abaraka min al-ulum hazzan mimman abaraka min al-ulum hazzan cikin wadanda suka samu kaso mai tsoka na ilimi wa kada abin nan Ibn Taymiyyah yana daga cikin wadanda suka riski abubuwa na ilimi suka samu babban rabo a cikin ilimi wa kada an yastawi bis sunan wal athar hifzan har ma ya kusa ya hadi duk sunnoni da asar wato asar na magabata hifzan da harda har ma wani daga cikin malamai ibni wannan zahabi yana cewa kamar ma kace duk hadisin da ibnu taymiya bai san shi ba ba hadisi bane wannan kamar mubalaga ne wajen nuna wato yawan abubuwan da ya harace na ilimin hadisi yace in takallama fi tafsir in yayi magana game da abin da ya shafi tafsiri fa huwa hamilun rayatahu to shi yake dauke da tutarsa kaga wancan malamin yayi gaskiya ba ni da Allah ya ba mutum fa in tafsirin alqur'ani kuma yana da girman kai fa huwa hamilun rayatahu aw afta fi fiqh ko kuma idan yayi fatawa a fiqh fa huwa mudrikun gayatahu to shi ne wanda yake riskar makurarsa daman da an isa gare shi ga fatawar ibnu taymiya to an zo sidratul muntaha an zo karshe ko yanzu kai ko yawo kana neman wata fa'inta akan wata fatawa ka rasa kana cin karo da ibnu taymiya shikenan ka zo karshe aw zakara fil hadis ko kuma idan aka yi magana akan abin da shafi ilimin hadisi fa huwa sahibu ilmihi wa riwayatihi shi ne ba abucin ilimin sa ba abucin riwayarsa aw hadaran bil milal ko kuma idan aka ce za a halarto abubuwa na al-milal wan nihal al-milal shine abubuwa da ya shafi addinai wan nihal abubuwa da ya shafi kuma aqidu da'awa da addinai da aqidu lam yura awsa'u min mihlatihi fi dhalik ba samu wanda yafi shafaffadar ilimi a wannan fagen ba sanin aqidu sai aqidin kirista ya shiga ya rubuta wannan littafi al-jawab as-sahih liman badala din al-masih wani kirista ya zo zai bincike akan matsayin shekul islam ibnu taymiya game da addinin kiristanci ya fara karanta littafin koramin sa bai ci ba ya musulunta koramin sa bai ci ba saboda irin abubuwan da ya gani yana dauko daga littafansu aqidun kafirai da aqidun kiristoci da wane ne duka ya karance su ya san su wala arfa'u min dirayatihi ba wanda ya fi shi sanin wannan baraza fi kulli fannin ala abna'i jinsihi daka yayi fice a cikin kowane fanni akan ƴan jinsin sa walam tara aynu abinna walam tara aynu man ra'ahu wala ra'at aynuhu misla nafsihi idan wanda ya ganshi bata taba ganin ko idan sa shi kansa ibnu taymiya bata taba ganin kwatankwacin sa ba shi kansa idan sa bata taba ganin wani mai kamar sa ba wannan yaji wannan malami yake fada ibnu sayyid ad-dunya wa qala ibn daqiq al-id ibn daqiq al-id yake cewa lamma ijtama'tu bi ibn taymiya lokacin da na hadu da ibn taymiya ra'aytu rajulan al-ulum kulluha bayna ilayhi sai na ga wani mutum ilmumuka gaba ɗaya suna gaban idan sa ya akulu minha ma yuridu wa yad'u ma yuri ya dauki abin da yake so ya bar abin da yake so duk ilimi an tara masa a gaban sa wa qala ibn al-wardi fi rihlatihi a cikin rihla da yi malaman da suna yawo in sun yawo abin da suka gani sai su rubuta littafi akai لما ذكر علماء دمشق علماء دمشق لوكشن ده انبتي علماء دمشق يتي وتركت التعصب والحميه سي نبر تعصبنتي ده حميه وحضرت مجالس ابن تيميه سي نجي نحل مجلس ابن تيميه قال شي يا وكان سكيام الليل حتى انا حالي يتي تعصبنتي بي جاني با ده حميه سي نجي نزونا مجلس باو الله فاذا هو بيت القصيده سي ده سامو شي ده بيت القصيده ده in aka ce baitul qasida shine wato mafi kyan baiti da yake cikin qasida da wani malami yayi sai a ce shi wannan baiti shine baitul qasida ko kuma baitin da ya tattaro manufar mawakin wanda baitin da manufar mawakin ta bayyana a cikin sa shi ake cewa baitul qasida yace to sai mu samu shine yake da wannan matsayin a cikin malamai shi yake da wannan matsayin a cikin malamai yace wa awwalul kharida shine kuma awwalul kharida ya sa lamba kace ce al kharida an lu'lu qabla faqdiha lu'lu kafin ahudash yace qala al-laysi kace sami'tu arabiyyan min kalb na ga wani balarabin kauye daga kabilar kalb yaqulu la tuwa al kharida allati lam tusqab kharida wadda ba ahuda ba yace wa hiya min nisa al bikr daga cikin mata ita ce wadda take budurwa wadda ba ta taba saduwa da ita ba lam yura awsa'u abinna ina ne gurin yake yake cewa awwalul kharida ulama'u zamanihi falakun huwa kutubuhu malaman zamanin sa sun zama falaki shi shine kutubun falakin al-kutub shine wannan wata sanda da take rike da duniya take juyawa a jikinta wanda take kwance a haka duk wanda ya karatu harkar abin nan ya san wannan wani abu da ke al-qutub al-shimali al-qutub al-janubi wani wata sanda ce tsakiyar duniya a karkace take haka duniya take zagayawa a jikinta shine qutub din to kamar shine kenan ginshikin duka malaman duniya wa jismun huwa qalbuhu malaman duniya sun zama kamar gangar jiki shi shine zuciya a jikin jiki in babu zuciya kaga babu jiki kenan yazidu alaihim ziyaratu ash-shamsi ala al-badar yana karuwa akan su da fifiko kamar karuwar rana akan wata ranan shahu wal bahri ala al-qatr kamar karuwar kogi akan dubar ruwa haka ya samu fifiko akan sauran malami wa qala adh-dhahabi shi kuma dhahabi yace ma ra'aytu asra'a intiza'an lil ayati dalla ala al-mas'alati allati yuriduha minhu ban taba ganin mutumin da yake mafi gaggawar fusbo ayoyi da suke nuni zuwa ga mas'alar da yake kokarin korowa kamar sa yana koro mas'ala din da zaka yana ta zubo mata ayoyi ai mun ta karantawa a qa'idatul jadida sai ka gaji da ayoyi yana tabo mas'ala to sai ta zubo ayoyi da hadisai da suke tabbatar da wannan mas'ala wala ashadda istihdaran lil mutul wa azmiha minhu ban ga wanda yafi tsananin halartu mutul da kuma danganta mutul din zuwa ga wanda suka fade su kamar ibnu taymiya yace ka anna sunnata nisbatu ainihi yace kace dai sunna wata aba ce da aka kafe ta a tsakankanin idansa wa ala tarfi lisanihi kace sunnar gaba daya a gefen harshen sa aka tattara ta ko kuma sunnar akan gefen harshen sa bi ibaratir rashiqa ta kasance ne da wani salo maran nauyi aka ce abinda yake rashiq shine khafif sari abinda yake maran nauyi ko mai gaggawa haka cikin gaggawa zaka je da ambaton koro hadisai da sunna kuma ba tare da harshen sa yana yin nauyi ba wa ainin maftuha da kuma idaniya wato idaniya ba da take budaddiya wace ka ce dai sunnar gaba daya an kafe ta ne a gaban sa akan gefen harshen sa da wani salo rashiqa maran nauyi yake korota da kuma idanuwa a bude idan sa a bude yana kallo yana daukowa yana fada wa kana ayatan min ayati llahi fi at-tafsiri wa at-tawannu wa at-tawsi'i fihi ya kasance ayar Allah ne a cikin tafsiri da kuma yalwatawa a cikin sha'anin tafsiri yana fadadawa sai kaga wannan sura guda an yayi majalladai akan ta wa amma usulud diyana amma asalai na addini wa ma'rifatu aqwal al-mukhalifin da sanin maganganun wanda suka saba masa fa kana la yashku rubaruhu fihi to ya kasance ba wani wanda yake fifitar sa a wannan ma'ana ba yadda tamka aka ce fulanun la yashku lahu rubar suna nufin shi ba yadda tamka wani ta'abiri ne istilahi balaghi jara majarar masal ya aka faɗi wannan ana nufin kamar dokin da saboda rashin nauyin sa da gudun sa baya mata da kura balanta na wani shiga cikin kurar sa ma'ana ba yadda tamka haga ma kana alaihi wannan shine abin da ya kasance akan saminar abin nan haga ma kana alaihi tare da abin da ya kasance akai minal karami wal shaja'a wal faragh an malabi nafs tare da abin da ya kasance akai bayan wannan ilimin na karamci yawan kyauta wal shaja'a da jarunta wal faragh an malabi nafs da kuma wadatuwa da abubuwa na jin dadin rayuwa ba dole sai an ji dadi ba ba dole sai an more ba da haka ko an samu mai kyau ko ba a samu ba za a sa abin da ya samu abinci ko mai daɗi ko mara daɗi za a ci wata rana a ce mahaifiyarsa ya samu ta dafa wata guna ashe gunan mai ɗaci ce ita ba ta sani ba da ta ɗanɗana ta ji ɗaci sai ta kasa ci ta bar ta yana shigowa ya ga guna a dafe ya janyo kwano ya cinye gunar kuma bai ce ko in bai tashi ta ba ba ruwan shi ba a damu ba in mai daɗi aka samu in mara daɗi za a wadatu da shi مؤلفاته ووفاته واللفان صدقهم رسول الله لقد ترك رحمه الله تعالى ما لا يعد ولا يحصى يا بر ابن ده بذا ايا سي من كان قرشن ابن ده ايا كوري كولا منتي بي ني كو اوكو سي سنكا سي من زو قرشن لقد ترك رحمه الله تعالى ما لا يعد ولا يحصى يا بر ابن ده با ايا لسافي وبا ايا كيدديجيوا من المؤلفات والفتاوى نولفوا واللفي ده فتوي وكانت وفاته بدمشق في قلعتها يا رسول الله اجرن دمشق cikin kurkuku a qal'atu dimashq huwa masjun alhali yana wato yana wanda aka kulle a kurkuku ba'da ma salabu minhu kutubahu bayan sun kwace masa littafan sa da yana tare da littafan sa mutane suke zuwa suna dauko ilimi a can gidan kurkukun sai suka kwace da tafan wa kanatu wafatuhu fi shahr zulqa'dah ya rasu a watan zulqa'dah 20 ga watan zulqa'dah a shekara ta 80 wa 700 shekara ta 728 muta'assiran bi salbi kutubihi minhu yana mai tasirin tuwa da kwace da tafansa da akai wannan shi masa tasiri wanda har ya abinda ya kasa daurewa saboda yawan kuka da sauransu har karshe kuma aka yi daidai da ajali suka ce lokacin da aka kwace littafin yayi sauka 80 a sauka ta 80 ne ya zo kan ayat da Allah yake cewa inna muttaqina fi jannati wa nahr fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ina cikin karanta ayar ran sai ya fita wa baina ahli sunna wa ahli bid'ah shuhudul janayiz tsakanin ahli sunna da 'yan bid'ah duk ba wanda bai halarci janayizar sa ba har shaguna sai da aka tukkullewa wa kad kana kad kharaja ahli dimashq janazatan hafila mutanen dimashq sun fita zuwa ga wata janaiza wanda take mai wanda take da jama'a mai yawa lam tashhal laha masilan fi tarihiha wanda ba taba ganin irin ta a tarihin dimashq wa dufina fi maqbarati sufiyya wanda an binne shi a maqabartan sufaye wala yazalu qabruhu ila al-an shimalu abin shimala dar at-tawlid al-jadid kabarin sa yana nan a arewacin dar at-tawlid sabu wanda akai radiyallahu anhu ta'ala wa nafa bi ulumihi Allah ya amfanar da mutane al-umma da ilimin sa Allahumma amin yace masadir at-tarjuma ga inda ya ciro wannan tarjuman nan shi wannan malamin al-bidaya wa an-nihaya juz'i na 14 shafi 35 na ibn kasir tazkiratul huffaz na zahabi juz'i na 4 shafi 288 al-wafayat na bai faɗi sunan sa ba ko juz'in farko shafi na 74 al-wafayat na wane ne na as-safadi ne al-wafayat wannan na as-safadi ne as-safadi sunan sa salahuddin lakabin sa salahuddin khalil bin aibak as-safadi shike da littafin sai jala'ul aynaini fi muhakamatil ahmadaini shafi na 18 na abu na ibn al-adusi sai al-a'lam juz'in farko shafi na 144 na az-zirikli rubuta az-zirikli haka za ku sa sunan na taba jin wani malami ya faɗe shi wani malamin muna karatu da nazo na ce az-zarakli ya ce az-zirikli ba manta ba ina rike da sunan ana masa laqabi da khairuddin az-zirikli sannan akwai ibnu taymiya da muhammad bin yusuf musa duk ana wannan littafin ya ciro wannan tarjuma din to idan mun gogara sai mu zo insha Allah zamu tashi muqaddimar malan da kuma fasalin farko insha Allah da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya bamu dada furakuri Allah ya yafe mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim mubarak ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah